Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da kasancewa a cikin wannan shiri na hangen dala. Shirin da kan yi duba kan batutun da ka zama tarniki ga cigaban demokradiyyar kasar nan, bayar da baiwa 'yan siyasa damar tofa albarkacin baki karkashin sashi na 39 na kundin tsarin mulkin wannan kasa. Sunana Muzammil Ibrahim Yaka, sai da zan jara gamar wannan shiri wanda a tare da ni akwai abokan aiki
Ahmad Rabiu Jain,
sai kuma
Abdulkadir Yusuf Gwarzo,
waɗanda cikin ikon Allah da sunan shirin zai zo gare ku in Allah ya yarda. Barkanmu da shan ruwa tun daga tawagar ta haɗu gaba ɗaya. Sai dai Khadija Rabi inda ba wace an tafi gida anewa mai gida kunu
aita sai dai ya yi uziri tun da dai mace ce.
To jama'a Muzammil da masu sauraro gabaki ɗaya, zan ce assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na hangen dala.
To alhamdulillah, gashi Azumi yana ta tafiya, yau kana magana an kai 19 rado na 20, bai fi kwaya 9-10 ne suke saurawa fa.
Tun ana cewa Azumi saura sati ɗaya, saura wata kaza, saura shekara kaza, yanzu dai gashi nan yau na 20 za mu ɗauka.
Subhanallah,
kaga magana ake kenan, sallah saura kwana kaza.
Yi wallahi, sai dai a batun ɗinki ne, an ce teloli ba na ba su abin nan ko kasan akwai jan aji fa.
An ce ai bacci ma suke yi.
Kayya
telolin?
Eh, to ai saboda babu wai wadaka a kasa.
Akwai wani telar da na sani fa, ni dai sai dai in fito da su ban zuwan karatar yana ci gaba da ɗinki.
Wai wani ne tare ana ta musu, wai wallahi wai da kuɗi a hannun talakawa. Aka ce garin ya, ya ce to a wai in bikin mutum, ƴan mutum ya tashi sai ga ana ta fito da kuɗi. To amma sai a riƙa ba kuɗi a gari.
Wannan ba shi yake nuna da kuɗi ba, taru ake ai, ana dadewa ana tarawa.
Tanadi kenan.
Eh, ana tanadi.
To Allah ya sa mu yi tanadin lahira mu muwa da wannan wata mai albarka, kuma Allah ya karɓi ibadun mu amin sun mu amin. Ina ga batun siyasa mu fara da leƙawa jihar Zamfara, wanda a yau muka waye gari da hukuncin kotun koli da ake cewa Supreme Court, wacce ta zartar da hukunci cewa jam'iyyar APC ba ta da kujera ko ɗaya a zaben da ake.
Ka san a baya dama ita kanta jihar Zamfara an sha irin wannan kace na ce, musamman dab da lokacin zaɓe ake tare da raɗin fabusi zaben fitar da gwani ba.
Abin da ya faru shi ne sun ce sun yi zaben, amma sun haura wa'adin da hukumar zaɓe ta ware. Sai da aka raba karɓar sunayen waɗanda aka fitar ɗin, sannan wai aka zo aka ce wai gashi. Ita kuma hukumar zaɓe ta ce a ai lokaci ya ƙure.
Muzammil, kana so ka ce mana dai ba ai demokradiyya ba kenan a cikin jam'iyyar APC ta jihar Zamfara?
Ba ma ni na faɗa ba, hukumar zaɓe ta ƙasa ita karɓa, har ta ce ai ta rufe wa'adin da ta bayar, don haka ko an kawo mata sunaye ba za ta karɓa ba.
To amma kuma in dai haka ne, ya aka yi kitso da kwarkwata kenan, tunda har sun shiga zaɓe kuma an yi zaɓe da su.
To ai ka shiga zaɓe ba shi yake nufin kuma an ce za a baka ba.
Idan ka karya waccan ƙa'ida, ai dole ita hukumar zaɓe ta ɗauki mataki akan ka.
Ka san akwai abin da yake cewa akwai ranar ƙin dillanci, ko da an gaya ma ka kai abu kaza an kai,
to a gaba baka san abin da zai faru ba.
Watakila wannan shi ne yasa hukumar zaɓe ta kalli wancan abin sai ta soke zaɓukan nasu gaba ɗaya.
To duba da ƙorafe-ƙorafen da su al'umma ko kuma 'yan siyasa suke ta yi akan wannan zaɓe da aka gudanar.
To kotun ƙolin ta kuma ce tunda an ayyana 'yan jam'iyyar APC su suka ci, to yanzu duk wanda ya zo na biyu a zaben da aka yi a jihar Zamfara kai tsaye shi za a ba.
Kaga ina ma na shiga wannan takar.
A to da ka, to ai Zamfara za ka koma da zama?
Sai mu koma Zamfara.
To kai da wadancan ba.
To yanzu dai
koma wadancan din.
Dan takarar gwamnati a jam'iyyar PDP na jihar Zamfara shine mutumin da aka ayyana aka ce shi zai rike kujerar gwamnati.
Kaga za a iya cewa kenan shi ba shi aka yi murna ya ci zabe ba, amma kuma a gefe guda shi zai samu rantsuwa.
To kaga kenan ana maganar yanzu fa jam'iyyar APC tana da gwamnati 18, PDP kuma ana ganin tana da kwaya 16-17.
To kaga an kusan yin kankan kan tsakanin
su. Wallahi shine babban abin. Sannan a majalisa ma kuma ta tarayya, ina nufin majalisar wakilai da sanatoci, shi ma ita tazara babiyawa.
Ka san wani
abu, mutum bakwai ne, sanatoci bakwai ne tsakanin su ba.
Ka san wani abun duba a gani shine a jihar Zamfara fa mafi yawanci 'yan jam'iyyar APC su ne suka ci wannan zaben.
Ina nufin bai fi sanatoci 10 ne tsakanin su ba. Yanzu in ana neman fidda shugabanci yanzu, NPDP kaɗan za su lalubo a cikin 'yan APC, shikenan. Su ma 'yan APC kaɗan za su lalubo a can.
Ma'ana dai duk jam'iyyar da ta samu rinjaye tsakanin su za ta yi shugabanci.
Ai maganar rinjayen ake, wannan yana da 47, wannan yana da 57 misali. Yan kaɗan za ka lalubo a nan ka ɗora, saboda haka fidda shugabanci kawai sai mai rabo.
To kaga kenan tsakanin sanata Ahmad Lawan da kuma.
Wato kana maganar ɗan Juma Goji kenan.
Ɗan Juma Goji. Kaga za a yi ɗan kusan kankan.
Ina Ali Indimin, ko ya janye ne?
Ali Indimin ai tunda dai jam'iyya ba ta nuna cewa tana wannan ɗinsa ba, ya ce shi fa.
To kasan akan wannan hukunci da kotun koli ta yi akan jihar Zamfara, Bashir Hayatu Gentile ya kalli wannan batu ya ce dama sun sha faɗa, idan kana gwamna ka nena jin wai kai ne kat. Yanzu ga abin da ya faru ga ita Zamfara ɗin, dole Abdulaziz Yari zai koma ƙasa babu komai, kuma ana zargin ma EFCC za ta yi ta tuhume shi akan wasu abubuwa.
To wannan fa shi ake cewa
ba wan ba ƙani.
Amma dai bari mu ji Bashir Gentile.
Bashir Hayatu Gentile kenan, ɗalibin IFSA.
To ka san Abdulkadir, ana bikin duniya akan yi na kiyama, kuma in ka rasa a nan sai ka samu a can. Yayin da APC ta rasa a nan jihar Zamfara a yake, kuma APC ta samu. ta yi nasara akan PDP
bayan kaiwa kuti da tai ko kuti ta gamsu da hujjojin da ta bayar
ka san tunda aka yi zaben gwamnati akwai dan takarar jam'iyyar PDP Kolapo Olusola Eleke da shi jam'iyyarsa ta PDP sun kai gwamnatin jihar Kayode Fayemi na jam'iyyar APC cewa zaben da aka yi ba sai yadda ba a ci ba akwai irregularities matsaloli nan da nan a zaben da aka yi dan haka su ba sai yadda ba kawai PDP ce ta zabe
to ai ni Muzamil abin da ya ban mamaki ma ta tare da kai irin fadan wannan sunan da kai ina ganin kamar na tauni harshe
to ya za ka yi dole ka kai mu zasu fada namu haka suke yi to kotun koli ta ce dan takarar gwamnati a jam'iyyar APC kuma gwamnatin jihar Kayode Fayemi shine ya dai ci gwamnatin dan haka kotun koli ta ce shikenan kawai an gama kabar wannan zance kawai an gama
shi za a rantsara matsayin wanda ya ci zabe a jihar Ekiti
da gaskiya 29 ga watan nan kenan
kware kuwa to mu sashi gangarowa nan jihar Kano
ita ma
dai shari'a ce dai
a kotun da muke har yanzu
kuma dai kotun kolin yau da kotun koli ce wato Supreme Court ka san tun bayan da kotun daukaka kara ta ce ta yi watsi da karar da Jafar Sani Bello ya shigar da dan takarar gwamnati jam'iyyar PDP Excellency Alhaji Abba Kabir Yusuf cewa wai shi ma ba shi ya ci primary election ba zaben fidda gone cikin gida to sai shi Jafar Sani Bello ya garzaya kotun koli yana cewa wai lalle Abba Kabir Yusuf ba shi ne ya ci wannan zabe ba
ka san tun a wancan lokacin fa an ta samu korafe nan da can musamman su ga waɗanda suka shiga wannan takarar ta fidda gone na jam'iyyar PDP
har bayan kaiwa ga kotu ma waɗansu kotunan ma suka dinga tabbatar da cewa shi Abba Kabir Yusuf shine dan takara ba Jafar Sani Bello ba
to yanzu dai daga yau an rufa maganar Jafar Sani Bello cut sai da 2023
bayan zuwa kotunan da ya dinga
wurin Abba Kabir Yusuf ya sake nasara yanzu babu maganar Jafar Sani Bello kotun koli ta ce kai Jafar Sani Bello Abba Kabir Yusuf ne dan takara
sai dai tara kenan
sai dai tara 2023 to ka san bayan kammala shari'ar akwai barista Bashir Yusuf Tudun Muzurci wanda shine lawyer dan takarar gwamnati jami'ar PDP Alhaji Abba Kabir Yusuf ya bayyana wa wakilin mu Yusuf na Daba Ismail yadda shari'ar ta kasance
kamar yanda in zaka iya tunawa cewa wani Jafar Sani Bello ya shiga da kara a babbar kotu mai namba 3 da take zamanta a Kano yana karar Abba Kabir Yusuf da jam'iyyar PDP yana cewa kotu ta declaring ɗinsa a matsayin shi ne wanda ya ci zaben primary da aka yi a Kano na tantance dan takarar jam'iyyar PDP wanda kotun ta koru wannan karar tasa haka yasa bai ji daɗi ba ya tafi kotun ɗaukaka kara da take Kaduna kuma kotun ɗaukaka karar da take Kaduna ta tabbatar da hukuncin kotun mai namba 3 higher court kenan ta Kano wanda hakan ne bai masa dadi bai ƙara tafiya kotun ƙarshe wato Supreme Court wacce muke cewa kotun Allah ya isa kuma bayan mun extension bayanai kotun sun taji mu yau alƙalan suka tabbatar da hukunci suka kori wannan appeal din nasa suka tabbatar da cewa Abba shine dan takarar jam'iyyar PDP wanda shari'a ta sani
to kaji barista Bashir Yusuf Tudun Muzurci a tattaunawa da wakilin mu Yusuf na Daba Ismail sai dai ya nemi wato lawyer Jafar Sani Bello ya magana amma bai ce komai ba
domin a samu balancing kenan kamar yadda muke fadi a aikin jarida
gaskiya ne to Allah ya kiyaye ta yaddin labarin namu na kotun koli ne yanzu ina ga lokaci yadda zamu yi sauran batutuwa na siyasa ko ka san akwai korafe da ake cewa Najeriya tana cin bashi kaza waye kaza kaza to me magana da yawun shugaban kasa Annaji Abdulkadir ai an tattauna da shi a cikin wannan
shiri tun ina jin a makon nan ma dai mun ta saka shi wato gaba zuwa gaba
garba shehu ko to me ce wannan karan
a wannan karan yana ci gaba da bayani ne akan bayanin da ya dauko mana ajiya na maganar ciwo bashi da Najeriya take wanda yace a wannan karan fa babu wata kasa da take tallafawa Najeriya shi yasa Najeriya take ciwo wancan bashi domin ta zo ta tallafawa al'ummar kasar ta
to ai kuma sun ce Najeriya ita ce babbar yaya kanwa ta bada to shi su su ne a cikin gwamnati
duba da cewa Najeriya tana yawan tallafawa kasashe
mu abin da gwamnatin mu take duba ga shugaban Muhammadu Buhari shine tunda muka samu yancin kasar mu a 1960 izuwa yanzu me yasa kasashen turai basu taimaka ma Najeriya mai maganin manyan matsalolin manyan ayyuka na cigaban kasa ba kamar harkar wutar lantarki kamar manyan titina kamar jirgin kasa kamar tashoshin jiragen sama abubuwan da yake kamar tushe ne na cigaba na kasa idan ba mu mallake su ba ba za mu iya gina arziki mai dorewa a kasar ba sai ya zama daga China suka China suna nuna mana cewa mu Allah ya bamu arziki amma arzikin mu ba namu ne mu kadai ba arzikin mu na duniya ne wanda yake so ya zo ya ci moriyar abu a zuwa ci moriyar sa su zo su baka bashi su baka kuma masu aikin da za su zo su maka bashi mai sauki mai rauni wani bashi ma da za a baka babu ruwan ko sisi in kuma akwai ruwan kalilan ne kashi biyu kashi uku kashi hudu haka maimakon a ce baka kashi bakwai kashi goma ma bisa dari na wasu wurare to muna ganin ci gaban irin wannan ana ganin amfanin sa yau gashi nan manyan titunan ana tayin su kamfanonin wutar lantarki da dama irin na su shiroro din nan da mambila da ake aka sa hannu akan kwangila din da sauransu tun kan Najeriya ta samu yancin kai ake cewa ai akwai wuri a mambila waɗanda in aka samu aka
aka amfani shi inda ya kamata
wutar lantarki da za a bayar sai an ba da Allah ji karai Malam Salihu Iyasu injiniya na ruwa yana taɓa zuwa ofis na sassan da yana da rai a makon ya yi tun 1959 akwai design da kamfanin su suka yi na yadda za a yi aikin mambila amma sai ga shi sai yanzu a ƙarƙashin shugaban Muhammadu Buhari aka zo aka saka hannu saboda haka China dai kama mana suke suna yi mana abinda Turai ba su yi mana ba kuma ko yan watannin baya da shugaban Germany ta zo nan Najeriya Angela Merkel wanda take ga shugaban Buhari take cewa su kansu akwai bukatar su je su gyara akan musu abubuwa da suke suka ce wani lokaci mun ce muku ga project ko aiki ne kaza za mu yi muku a kasar ku ku nemo kuɗi sai mu tura ku banki ku je ku abin nan ku je ku nemo bashi ku banki su ba ku ruwa mai tsanani China kuwa za su ce ga aiki za mu yi muku ga bashin kuɗin da za a bada yawwa saboda haka mu ba mu da fargaba akan wannan because saboda duk bashin da gwamnatin Najeriya karshen Muhammadu Buhari ta karbo ana danganta shi da ayyuka da za a yi aiki kuma na ci gaban kasa wanda yake aikin nan an gama shi kuɗin da zai shigo gwamnati zai biya bashin da aka dauka
to Muzammil Kaji mai magana da yawun shugaban kasa kenan Mallam Garba Shehu
a yayin da aludan suke kan dawo ba a yanzu haka to sai dai ka san a gabar da fadi shugaban kasa take kare kanta akan bashi akwai batun ranar demokradiyya da yan gwagwarmaya tuni suka fara sa tubaran hangen nesa suna magantuwa
wanda da a baya kowa ya riga ya tabbatar da cewa ana yin ta ne ranar 29 ga wannan watan da muke ciki
inda shi kuma Umar Hamisu Kofar na isa ishigo yana magantuwa akan wannan batu
ka san June 12 na 1992 ne early 90s day wajen shekarun 1990 da kaza din nan a lokacin da aka yi zabe MK Abiola aka ce shi ya ci zabe kuma ba a bashi ba a wannan lokaci shine shugaban kasa Muhammadu Buhari aka ce ya maida wacce rana domin ya faranta musu
lokacin mulkin Babangida kenan
kware kuwa
a shekarar da ta gabata dai ka san shi kansa shugaban kasa Muhammadu Buhari shine ya ce ya mayar da 12 ga watan Yuni a matsayin ranar demokradiyya
to akan wannan gabalin su kake ka ce mun komar da Hamisu Kofar na isa gwagwarmaya ta sa ta kawo nan
shugaban kungiyar nan na SADC
ya maganta akan wannan batu
kalubalen da yake cikin canja ranar demokradiyya daga 29 ga watan Mayu zuwa June 12 magana ta gaskiya akwai matukar kalubale a ciki idan muka duba a da ana yin rantsuwa ne wato inauguration a rana daya kuma yanzu an zo an raba za a yi rantsuwa 29 May sannan kuma a zo a yi bukukuwa na ranar demokradiyya ranar 12 ga watan June wanda in muka duba lokaci ne da ita bangaren shugabancin kasa da ita kanta gwamnatin tarayya tana magana akan ana matse bakin aljihu za a yi amfani da makudan kuɗi a yi wannan biki na rantsuwa sannan kuma ƙara amfani da wasu makudan kuɗi wato kaga magana ake ta za a yi almazazzaranci da kuɗin al'umma kasa kuma dole mu kalli ta wani bangaren cewa kamar maganar ta canja ranar demokradiyyar nan kamar an dadawa bangaren Yarbawa ne idan muka duba dacin da ake yi ranar demokradiyya a ranar 29 May za mu iya cewa kamar a tsaka tsaki ne ba tare ba ba wani goyen bayan wani bangare na kasa to amma yanzu su Yarbawa dama duk yayin aka ce to job jun ta zo suna ta maganganu suna ta rubuce-rubuce a zuwa majalisar ɗinkin duniya suna ta rubuce-rubuce akan ganin cewa ba a yi musu adalci ba an soke zaɓe to kuma yanzu shi Muhammadu Buhari sai ya ce ya bar ya mai da ranar nan ta koma ranar demokrasi dai kuma muna ganin lokaci zai zo da watakila idan wani shugaban ƙasa yau tunda ra'ayi ne zai cewa shi bai san ma wannan batun ba an zo an canja haka an canja ranar ka kamar kenan an yi kwan-gaba-kwan-baya kenan ya kamata yanzu a irin wannan abubuwa a duba a ga tun da zama ake na kasar nan a zaman tarayya ko da bangare yana da haƙƙi yanzu muna ganin da a ce yankin arewa ne za a ce an zo an canja ranar nan domin a dada musu kasar nan ba a zauna lafiya ba
comrade dai a takaice dai ba kwa goyen bayan wannan ci gaba da shi shugaba Muhammadu Buhari ya kawo
ba wai goyen baya ne ba ma yi ba domin kungiyar mu ta sarsak ta goyi baya kuma har ma za ta yi taro a ranar da aka canja ranar to na 12 June to amma me muna duba kalubalen da yake ciki ne kusan jam'iyyar APC gabaki ɗaya yanzu aka cokanta koma hannun Yarbawa a baya bayan nan an yi zabe na shugabannin kungiyar kungiyar gwamnati gwamnan Ekiti ne yanzu wato Kayo De Fayemi shine aka zabe shi a matsayin shugaban kungiyar gwamnati kenan duk wasu abubuwan ana ganin kamar yar ba su suke rike da abubuwan gwamnatin nan mataimakin shugaban Sanasu ne gashi nan yanzu shugabannin majalisar da aka fito da su shi Fayemi Bajabimil an bangaren su ne sannan kuma yanzu ana ganin kamar shugabancin kasan ma nan gaba kansu gurin su zai ƙara koma to magana ta gaskiya dole akwai kalubale a canja wannan ranar demokradiya zuwa shi wannan rana ta 12 June wanda dama muna in muka kalli abin zamu kalle shi ne ta fuska guda biyu shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi siyasa ne a ciki ta hanyar da idan muka duba shugaban kasa tsoho na dukkan mulkin soja shi Babangida shine wanda ya soke zaben 12 June a matsayin cewa zaben bashi da sai hanci kuma kowa ya sani cewa Babangida goyen bayan sa ga jam'iyyar PDP ne kuma shine wanda yayi wa shugaban kasa Muhammadu Buhari na yanzu juyin mulki a lokacin mulkin soja wato kuma domin ya tusa Babangida takeici ko kuma kamar yayi ramo gayya ne shi yasa ya maida wannan 12 June din a matsayin ranar demokradiya wanda tabbas a bangarorin Najeriya suna ganin kamar ba a yi musu adalci ba kuma ya kamata in za a rinka yin wannan abin a duba a ga abin da ba zai haifar da tarzoma ba kuma wannan gaskiya kamar mu
ina tarzoma ga wannan magana da shi shugaba Muhammadu Buhari
magana ta gaskiya ɗan Arewa ba su ja din wannan abu ana ganin kamar shi Buhari kusan mu ɗan Arewa da muka duba ko a zaben da ake na 2019 mu ne muka bashi dimbin ƙuri'a amma duk wasu abubuwa na ci gaba na raya ƙasa na gwamnatin sa kusan ya tare shi ka cokan ne ga yankin Yarbawa wanda ana ganin manyan jigajigan sa duk a yankin Yarbawan suke to don haka dole in Arewa su ji abin ya su kai cin irin wannan abun wanda su ne gaskiya ba lai za a bari abin ya tafi aka ya tafi daidai aka
comrade dan gogormaya ne kai a iya cewa fa ka shiga riga siyasa
to wannan ba shiga riga siyasa bane domin abin da ya shafi tsari na demokradiya kuma mu kungiyoyi ne da muke rajin ayi demokradiya a samar daidaito a ciki sannan kuma ayi kowane bangare adalci
comrade Umar Hamisu Kofar Na'isa kenan shugaban kungiyar nan ta Sarsa
ka san bayan fitar comrade Hamisu Umar Kofar Na'isa mun karbi bakuncin dan Lami baban komanda wanda ya shigo yana
so kake ka ce yana magana akan yawan yanke-yanken shaguna da ake a sharar da ku
a karamar hukumar birni
a karamar hukumar birni
wanda yace yin hakan ba daidai bane shi a tasa mahangar
wannan zaluncin da ake yi wallahi ba za mu taba yarda da shi ba a cikin Kano municipal ba don wani abu ba wannan sabuwar kasuwa fa da aka zo aka yayyanka wannan tasha yankanta ba za mu yarda da shi ba domin idan ka duba yanda aka zo aka kange shi wannan fili na zagi aka yi shaguna kubul yanda hanya ma ba za ka iya shigewa ba yanda dole sai sun samu wani kudin shiga ni ba ma shagunan ba idan sun karbo wayannan kudade me suke da su shi wannan shugaban yanka gurare fere kake ko ce diya wanda ka zo aka kawai ka zo kana yayyanka kuraren mutane dan su dan billa sun saka ko kuma su ainihin sabadan tata to wannan abin da su sabadan tata suke yi wallahi alazimu sai mun je court da su domin ba ma jin tsoron su domin ba ma zuwa office din su kuma ba mu da bukatar su ba mu abin su
baka ganin gwamnati ta yi ka ne domin samar da ci gaba a yankuna saboda yanzu ana magana demokradiya ne akwai bukatar a samar da kayan more rayuwa
to yanzu misali mutumin da kake so ya kawo ma kayan more rayuwa sai ya zama cewar yau ga guri da kake tsuguna kake neman abinci ya zo ya ce tashi ko kuma a'a shago na yanka ko miliyan 1 ko miliyan 2 ko miliyan 1 da rabi bayan kai jarinka baya wuce naira 30,000 kaga dole ka tashi ka basu waje tunda ainihin landin gurin nasu ne kaga kuma kai al'umma ne suka zo suka zabe ku da al'umman nan suka zabe ku da cewar kun rantse da alqur'ani za ku taimake su shin ina wannan taimako yi ya ilahi wannan abin da ake idan shine demokradiya me amfanin demokradiyar kaga ba ta da amfani yanzu yau an waye gari wai ciyamomi suna so a basu cin gashin kansu to yanzu idan har da yaman za a bashi cin gashin kansa yazo yi muku rumfuna yazo itashe ku a ainihin mayankar da kuke sayar da nama yi muku rumfuna sannan a ba ku haƙi na mutanen da ba su kai sun kawo kamar irin mutane masu magana a kafafen yada labarai ciyamomin da mataimakin sa su rike su hana shin menene kayan more rayuwa ya ilahi da za su nemo mu su zo a cikin kasuwannin da suka yi ko rumfunan da suka yi aka siyarwa da al'umma su zo su nuna rijiyar burtsatse guda daya a mazaba wadu 13 da muke da su su ce yau gashi Kano municipal sai ta yi da kudin shago na tasha da aka yi na filin zage ko kuma rumfuna da aka yi su zo su nuna ga wata burtsatse kwaya daya da suka yi ko kuma ga dan wani da suka biya wa kudin makaranta ko kuma ga scholarship da suka dauka ko kuma a'a ga wani tallafi na marayu da su saba dan tata ko kuma shi dan bellan da yake ruling din local government din yau suka yi wa al'umma ba abin da suka yi
wannan ba za a ce adawa ce tsakanin ka da waɗancan mutane kake tilisafawa ba saboda sun kawo abun more rayuwa
to aina ya adawa da mutari Ishaq ya kasai amma da naga abin da mutari Ishaq ya kasai ina ci gaba nazo na ga ya al'umma
to kaji dan Lami baban komanda
To sai dai ka san a lokacin da shi yake nemawa karamar hukumar binni yanci, shi ko me kana zara shugaban kungiyar Nasara ina mafita ya shigo ne a fasace yana cewa yanci da ake neman ba kananan hukumomi da kudaden su da gwamnati suke karbewa an ce ba sa basu. Yace gaskiya wannan ba daidai bane, shi yana ganin kawai kananan hukumomin na ba su kudaden su.
Ka san tun a baya mafi yawancin yan siyasa sun ta kirayi akan cewa fa a baiwa kananan hukumomi cin gashin kansu.
Wato ai abin da yake faruwa yanzu, shugaban kasa zai ba da kudi na Paris Club ga gwamnati, sai hukumar da take sa ido akan kudaden da ake ba gwamnati da ma dai sauran kudaden da gwamnatin tarayya tace kada a ba wa gwamnati waɗannan kudaden sai an sa ido, sai kuma sun amsa wasu tambayoyi sun cika wasu sharuɗa.
To sharuɗan wai shin sun je sun cika su ko kuma dai ya
ake akan haka ake gwagwagwa? Su shugabannin gwamnati ko kuma gwamnatin Najeriya sun ce su gaskiya wannan hukuma ba ta da hurumi, dan haka shugaban kasa kai ya saurare su.
Ka san mafi yawancin lokuta mukan yawan faɗe, in dai har kana da gaskiya kuma ka san abin da zaka yi gaskiya ne, menene dan an gaice ka je ka?
To ka san a yau shugaban kungiyar kananan hukumomi na kasa gaba daya su ma sun rubuta takarda ga shugaban kasa Muhammadu Buhari, suna cewa da Allah ya rabu da gwamnati a basu kudin su kai tsaye. Ibrahim Khalil shine shugaban kungiyar, an ce ya tattauna da kafafen yaɗa labarai kuma sun mika takarda. To akan wannan me kana zare fito yace na goyen bayan wannan batu?
Abin da yake tafa da ni, nazo ne kamar yadda muka ji cewa gwamnatin tarayya karkashin mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari za ta bawa kananan hukumomi kudaden su a wata majiya an ce mana daga wannan farkon wannan wata. Da haka muka zo mu goyi baya, mu kuma kira da dukkanin yan siyasa yan uwanmu su fito su goyi bayan wannan tsari, domin rashin zuwan wannan kudi hannun kananan hukumomi shi yasa wannan hali da ake ciki na garari da babu da waiwai ta yawa. Domin idan da wa'annan kudaden suna zuwa hannun kananan hukumomi, anan ne mai auna da shinkafa zai kudi zai je gurin sa, mai kwanan rifi zai je gurin sa, ƴan mata da ake dasa biki a daga a dukkanin kananan hukumomi za a koma a aurar da su, za a dawo da ritina ta local government, abubuwa da dama za su dawo. Sannan kamar yadda nake gaya maka, wannan tsari dole mu goyi bayan sa, domin wani chairman shine gwamnatin sa, wani councilor shine gwamnatin sa, kuma wannan tsari dorewar sa shine al'umma ƴan uwan ƴan siyasa. Mu tashi mu goyi bayan wannan tsari, domin wannan tsarin shi zai sa a gudu tare a tsira tare. Sabanin yanzu gwamnoni su kadai suke cin karan su abinda suka ga dama da kudaden kananan hukumomi. Kananan hukumomi idan ka je sai a raba ban, wa'ansu wani chairman sai yi kwana 20 bai shiga local government ba, sakamakon babu abin da zai iya wa mutane, duk wanda ka tare babu abin da zai iya wadatar da al'ummar sa. Su kuma idan an ba su wani kudade su tsaya su yi ayyukan tsakanin da Allah, su taimaki mutane, su yi ayyukan raya kasa. Kuma da kudin local government ne za a iya yin drainage, za a yi abubuwa daban-daban, gini ne ifadi rumfaci faɗi duk da local government ake yi. Sannan idan an yi haka za a samu sauƙin halin da ake ciki. Amma yanzu an rasa ina za a saka kai, sakamakon kananan hukumomi sun zama kiyomiyo babu komai, kuma kowa ya bar local government ɗinsa ya towo jiha, jiha kuma babu komai. Da haka muke kira da ƴan siyasa su fito su goyi bayan wannan tsari, domin wannan tsari ya ɗore kuɗaɗen su ba hannun ciyamomi, domin a samu sauƙin halin da ake ciki.
Me zai hana a ce a bari zuwa wani lokaci?
An yi gwamnati a baya, Malam Ibrahim Shekarau ya bawa kananan hukumomi kudaden su,
amma ba su yi aikin da ya kamata.
Sun yi abin da ya kamata, domin sun yi abin da suka yi. Ba zan manta ba, akwai shugaban karamar hukumar Dala wanda ake gaya masa Buhari Dala, ya yi ayyukan raya kasa kuma ya taimaki mutane. Dai baka idan an ba su kudin su za a ga canji. Duk abin da za a yi a ba su kudaden su, mu shine kiran mu da ƴan siyasa su fito su goyi bayan wannan tsari, a ba ciyamomi kudin su, ai maganin gararin da ake ciki.
Kai dai a naka hanzarin kana ganin cewa ba waɗannan kananan hukumomin kudaden nasu shi yafi akan a ce gwamnoni suna rike
da? A hanzarin kowa ma, domin gwamnati suna abin da suka ga dama, suna wakacewa tashi. Da haka duk gwamnan da ya ƙi yarda da wannan tsari, ina kira da ƴan siyasa mu fito mu yaƙe shi a kowane hali.
Ba ka ganin illar abin da hakan zai haifar?
Babu abin da zai haifar illa alheri.
Jain kaji mai kana zara kenan wanda yake goyen bayan mika kananan hukumomi su samu cin gashin kansu.
Ina ga mu karkare shirin namu da bayani da Shehin Malami Malam Ibrahim Khalil yake mana.
Ka san da yake ana ta yin siyasa da makaradiya? To Malam Ibrahim Khalil ya kallon mana siyasa a mahanga ta musulunci. Ya aka yi da makaradiya ta samu asali siyasa, me gurbin siyasa a musulunci? Ya ake yin ta kuma ta yaku za mu kwatanta ta da wannan zamani?
Bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan sai kuma aka zabi Sayyidina Abubakar, sannan shi kuma bayansa Umar, bayansa Usman, bayansa Ali, bayansa kuma Hassan, bayansa Muawiya, haka kuma ya dinga tahowa har shekara ta 1924 miladiya, lokacin da haɗin kan waɗansu ƙungiyoyi da suke jin haushin addinin musulunci da kuma waɗansu waɗanda aka tarbiyyantar da su su kamar musulmi ne a suna amma ba musulmi bane a rayuwa irin su Mustafa Kemal Ataturk dan haka da ire-iren su waɗannan sojoji da aka tarbiyyantar da su su kuma suka zo suka hambarar da wannan daula ta musulmi wadda ta dauko shekaru 2000 suka kifar da ita a 1924 a shekara ta miladiya wato 1924 to suka rusa ta to wannan shine tarihin siyasa a musulunci sannan kuma da rubuce-rubuce da malamai suka yi na Qur'ani ya zo da bayani akan tsarin siyasa a musulunci hadisi sun zo sannan kuma bayan nan malamai sun yi ta rubuce-rubuce daga abin da sahabbai suka
yi ma'ana kenan duk khalifofin da suka yi rayuwa tun daga zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa ragowar khalifofin duk sun yi mulki ne a ƙarƙashin tsarin siyasa
sun yi mulki ne a ƙarƙashin tsarin siyasa irin ta addinin musulunci da dokoki da Qur'ani da hadisi suka tabbatar da fassara da bayanai da sahabbai suka yi a daular Usmaniya ne aka fara rubuta constitution irin na zamani amma kafin nan akwai constitution kala-kala da kowace gwamnati ta zo amma babban tushe na kundin tsarin mulki shine alkur'ani da hadisi da ijma'i da kiyasi da shauran ka'idoji amma a rubuta shi da tsari irin na zamani to sai a daular Usmaniya amma kafin nan akwai constitution na Qur'ani da hadisi da shauransu sai dai kowanne mai mulki ya zo akan dubi wani abu da yake muhimmi sai a yi rubutu a kansa kamar misali Ingila ba ta da rubutaccen constitution to haka su ma da musulmi suke sai dai kawai koyaushe ana duban yanayi da lokaci sai a hada a yi hukunci kamar yadda Ingila ba ta da wani rubutaccen constitution haka su ma musulmi to sai daga baya a daular Usmaniya sannan ka rubuta constitution irin na zamani
Shehi Malami Ibrahim Khalil kenan wanda yake mana fashin baki akan yadda siyasa ta samo asali a addinin musulunci
kuma sai dai mu ce Allah ya samu amfane ta kamar yadda musulunci ya tsara din mu ji dadin ta kuma mu moreta da mu da ayyanmu da jikokin mu saboda haka na barku lafiya ku da masu sauraro
ni ma dai Abdul Qadir sai in ce na barka da masu sauraro
to a madadin jagoran shirin Muzammil Ibrahim ya kasai sai Ahmad Rabiu Ja'in da muka gabatar da shirin tare da kuma Khadija Rabiu Indabawa Abdul Qadir Yusuf Gwarzo nake cewa a huta lafiya